Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 23 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Bari mu ji kanon labarai kafin mu ji abubuwan da ke tattare a cikin taskarmu.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta zama alƙaƙai ga al'ummarta. Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta yi shiru ba akan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka ga jama'ar. Ƙasar Siriya ta ciccike Isra'ila akan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets. Tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Shugaban China Xi Jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka, inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius.
To, bayan labaran duniya za ku ji cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani rahoto da ke tabbatar da samun bunƙasar cinikayya tsakanin Najeriya da Amurka.
Kamar da ita kanta gwamnatin Najeriya akwai shi yake kuka da cin hanci da rashawa, shi ma wannan rahoto na gwamnatin Amurka ya taɓa wannan ɓangare, inda ya yi batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci a kan ruwayen Najeriya.
Wata ƙungiya a jamhuriyar Nijar kuma ta shirya wa ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida taron bita a kan 'yancin baƙin haure.
Gari an yi kowasu ne tana da daman hatsarin kwanaki metin a ce ka yi yawacin kasashen ba sai ka nemo takarda da umma inda kana da shaida, wato shaida ko kati da kike ko fasfot wadda ke shaida cewa kai an yi kowasu ne. Kenan abubuwan da Nijar ke suna taka doka.
Har yau a jamhuriyar Nijar wata ƙungiya mai yaƙi da halitta kuɗaɗen haram da ake kira Diaba ta wato Afirka ta yamma kenan ta shirya wa shugabannin addinin Islama taron ilmantar da su akan kaucewa wannan aiki. Bayan haka Yusuf Aliyu Harandai zai maimaita shirinsa na ilimi garkuwan dan Adam, sai kuma wato ra'ayoyin kuma saurare kenan, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta zama alƙaƙai ga al'ummarta. Ya ƙara da cewa Amurka ba ta tsoranta kaiwa gwamnatin Iran farmaki a matakin ƙoli, yayin da Amurka ke yin kira ga dukkan abokan ƙawancenta su haɗa hannu wajen murƙushe gwamnatin. Da yake jawabi a wani taro da aka yi a wurin ajiyar littattafai na shugaban Ronald Reagan jiya Lahadi, inda Amurkawa 'yan asalin Iran suka cika makil, Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta yi shiru ba akan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka da keta haƙoƙin jama'a da gwamnatin Iran ta yi, ciki har da danna haƙƙin al'umma domin biyan buƙatar shugabannin. Pompeo ya ce jami'an gwamnati da ke manyan muƙamai sun wawara dukiyar jama'a ta ayyukan ta'addanci da kwace da kuma ƙoƙarin yaɗa tsageranci zuwa wasu ƙasashen.
We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money, and we will do so. At the center of this campaign,
Pompeo ya ce muna da haƙƙin hurawa wa gwamnatin Iran wuta akan yadda take iya samar da kuɗaɗe da kuma kai su wasu wurare, kuma za mu yi haka. A wannan ƙoƙarin da muke yi akwai batun sake sanya takunkumi akan harkokin bankin Iran da kuma fannin makamashin ƙasar. Kamar yadda muka yi muku bayani a 'yan makonnin da suka gabata, abin da muke mai da hankali a kai shi ne yin aiki da ƙasashen da ke sayan man Iran ta yadda za su kusan daina sayan man daga nan zuwa 4 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Ƙasar Siriya ta ciccike Isra'ila akan kwashe ɗaruruwan masu aikin agajin sa kai na ƙungiyar White Helmets. Tana mai yin Allah wadai da shirin da ta kira babban laifi. Tsawon lokacin da aka kwashe ana rikicin Siriya, gwamnatin ƙasar ta zargi ma'aikatan agajin da yin aiki tare da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan wasu ƙasashen. Haka kuma Siriya ta sha ɗorin laifin faɗan wanda aka fara a shekarar 2012. akan gwamnatocin wasu kasashen ketare. Ta kuma kira masu adawa da mulkin shugaba Bashar al-Assad a matsayin ƴan ta'adda. A shekarar 2013 aka kafa kungiyar da ake kira Syria Civil Defense ko White Helmets da Turanci. A matsayin kungiyar agajin gaggawa ta waɗanda suka jikkata sanadiyar hare-hare ta sama da kuma wasu hare-haren da aka kai a lokacin arangamar da aka yi tsakanin dakarun da ke goyen bayan shugaba Assad da kuma ƴan tawayen da ke kokarin murƙushe gwamnatinsa. Jami'an agajin Isra'ila da ake kira IDF a takaice sun ce shirin kwashe mutanen wanda shine na farko da aka taba yi an yi shi ne bisa kiran da Amerika da Canada da kasashen Turai suka yi. Ma'aikatar harkokin wajen Amerika a cikin wata sanarwa ta yi na'am da ceto waɗanda ta kira gwarzayen masu aikin sa-kai da suka ceto dubban rayuka. Shugaban China Xi Jinping yana kan ziyararsa karo na hudu zuwa nahiyar Afirka inda zai je Senegal da Rwanda da Afirka ta kudu da Mauritius. Mr. Xi zai halarci wani taron koli na kasashen Brazil da Russia da India da China da Afirka ta kudu da ake kira BRICS a takaici a birnin Johannesburg ranar Laraba. China ita ce ƙasa mafi girma da ke hulɗar kasuwanci da Afirka a cewar wani bincike akan hulɗar China da nahiyar Afirka da aka gudanar a jami'ar Johns Hopkins. China da bankunan ƙasar da kuma wasu 'yan kwangila sun ba gwamnatocin ƙasashen Afirka da kamfanoni mallakar gwamnati rancen fiye da dala biliyan 94 daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2015. Sansanin soja guda ɗaya tak na China da ke wajen ƙasar yana ƙasar Djibouti. A halin da ake ciki kuma, shugaban gwamnatin zartarwar China Li Keqiang ya yi kira akan a gudanar da bincike akan wani kamfanin sarrafa magunguna na ƙasar da ake zargi da saba ƙa'idodin haɗa magungunan rigakafi na kare cutar cizon kare. An tilastawa kamfanin Changsheng Biotechnology daina sarrafa magungunan wato magungunan makarau da na tetanus da kuma tarin fuka. Bayan da hukumar sa ido akan abinci da magunguna ta kasar China ta gano cewa kamfanin baya bin ka'idodin sarrafa maganin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Direbobin tasi guda 11 sun mutu, wasu su hudu kuma sun samu munanan raunuka a lokacin da wasu 'yan bindiga suka budewa motar su wuta a Afirka ta Kudu. Brigadier rundunar 'yan sandan kasar Jay Naika ya ce waɗanda harin ya shafa suna kan hanyar su ne ta zuwa birnin Johannesburg daga jana'izar wani abokin aikin su a lokacin da aka kai masa harin tsakanin garin Kolenso da Winnen a lardin KwaZulu-Natal. Mutane biyu cikin 17 da ke cikin motar babu abin da ya same su. Yanzu haka 'yan sanda na binciken musabbabin wannan harin, amma kishi tsakanin ƙungiyoyin direbobin tasi game da hanyoyin yankin ya taɓa haddasa tashin hankali a baya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wani rahoto da sashen kula da tattalin arziki da kasuwanci na ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya fitar na nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen duniya da cinikayya tsakaninta da Amurka ke ci gaba ko kuma ke samun haɓaka. Ga rahoton Babangidan Jibrin akan haka.
Rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon jiya ya nuna cewa kamfanonin Amurka sun sayar da kayayyaki da kuɗinsu ya kai na fiye da dala biliyan 2 a shekara ta 2017, wato bare kenan, wanda hakan ya ƙaru da kashi 60 cikin 100 idan aka kutanta da shekara ta 2015 da kuma 2016, a yanda ita kuma Najeriya ta sayi kayayyaki da ya kai na dala Amurka biliyan 7. Akasarin kayayyakin da ake cinikayya tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Amurka dai ya ta'allaka ne akan ma'adanan man fetur da motoci da kuma sauran kayayyaki na masana'antu. To kome wannan rahoto ke nufi kenan a kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Amurka? Tambayi kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
Bayanan da OB ofishin jakadancin America wanda yake Najeriya ya tattara na gaba da matsalolin zuba jari a Najeriya. Shi wannan bayani yawanci ma'aikatan ofishin jakadanci ne da suke kula da harkokin tattalin arziki ko kuma kasuwanci, su sukan tara irin wannan bayani domin su watsa shi musamman ga 'yan kasuwan da suke mutanen America da suke da kuma sauran mutane da suke so su zuba jari a kasashen da bayani ya shafa.
To sai dai kuma kamar yadda ita kanta gwamnatin Najeriya akwai shi yake kuka da cin hanci da rashawa, shi ma wannan rahoto na gwamnatin Amurka ya tabo wannan bangare inda batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci akan ruwayen Najeriya banda a wani lokaci yakan kai ga garkuwa da kuma neman fansa akan 'yan kasashen waje da ke neman kasuwanci a kasar. To koya irin wannan batu na cin hanci da rashawa da kuma rashin tsaro zai shafi kasuwancin na Najeriya da Amurka? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Idan masu zuba jari suna da shakku ko suna jin tsoron irin waɗannan alƙaluma, to za ka ce ba za a samu wannan jarin da kai tsaye ba. To ana sa rai idan gwamnatocin ƙasar da wannan abin ya shafa za su lura da waɗannan abubuwa, su yi ƙoƙari su ga cewa sun inganta shi, musamman a Najeriya yaƙi da cin hanci da rashawa. To wannan kaga sai gwamnati ta ƙara ƙaimi, haka kuma ɓangaren shari'a su ma sai sun ƙara ƙaimi cewa a duk lokacin da aka je ya zamana an inganta harkokin shari'a yanda an taimaka musu da fasahar zamani wanda ba za a iya ɗauki lokaci ba, idan aka shigar da kara za a iya samun hukunci a ci gaba da kasuwanci.
Batun kasuwanci da tsaro dai na ɗaya daga cikin fannonin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabo a lokacin da ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a kwanakin baya, inda kuma ƙasar ta Amurka ta amince ta sayarwa Najeriya wasu jiragen yaƙi na kimanin dalar Amurka miliyan 500, inda kuma ake sa ran takunkumin da Amurka ke neman a sake kagabawa ƙasar Iran zai sanya Amurka da kuma wasu ƙawayenta sake dawowa da cinikin man fetur gadan-gadan daga Najeriya. Baban Ejibirin, Murai Amurka daga Lagos.
To madalla gaida baban gida Jibirin. Wata ƙungiyar farar hula ta Alternative Espace, wato Espace Citoyen, ta shiryawa wata ko kuma ƙungiyoyi kenan da 'yan jarida masu zaman kansu taron bita akan harkoki na 'yancin bakin haure. Ga dai ƙarin bayani daga wakiliyarmu Tamar Abari.
Sanin kowa ne dai, ƙasar Nijar ta kasance wani godabe da bakin haure ke bi zuwa ƙasashen Turai da sauran ƙasashe. Hassan Bukar ƙwararre ne a harkar ƙaurace-ƙauracen jama'a, bugu da ƙari ma'aikaci a Alternative Espace Citoyen, shi ne kuma mai ba da horo. Ya ƙara mana haske kamar haka.
Wannan taron da muke na yau kamar na canza zambewa ne na ƙara juna ilimi game da wannan bakin haure, irin matsalolin da suke samu idan suka kama hanya, irin alƙawarin da gwamnati ta ɗauka wanda a yanzu ba mu ganin ana cika su, kuma mu yi nazari bisa wani irin matakai ne ya kamata mu ƙungiyoyinmu na horon kuma ɗauka don su tabbatar da cewa wannan bakin haure an bar su, an tabbatar musu 'yancinsu na su je da su dawo ƙasashensu ko kuma wasu ƙasashe. Da kuma akwai abin da ake cewa a Turanci protocol de recirculation ta ƙasashen ECOWAS. Kai dai an ECOWAS ne tana da daman har tsawon kwanaki metin a ce kai yawacin ƙasashen ba sai ka nemo takarda da bamba dai kana da shaida. Wato shaida ko kadi da take ko passport wanda ke shaida cewa kai dan ECOWAS ne. Kina abubuwan da Nijar ke suna taka doka.
A matsayin ku na kungiyoyin hararon hula.
Shine mu Allah wadda wannan dokokin da Nijar ta dauka. Kuma mu kokuwa anan kuma hal a cibiya ECOWAS ta Abuja don su sanar da cewa Nijar tana nan tana taka wannan dokokin da ECOWAS, kuma ya kamata a maida Nijar cikin sauran kasashen ECOWAS.
Wasu daga cikin kungiyoyin hararon hular da suka halarci wannan taro sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Jihar Sandahito daga Jihar Agadez. Mu garin Agadez wadda kamar yadda ake hidi ta kasance zakaran gwadin dahi a game da karɓar bakin hauren na kowane bangare. To wannan horo zai ba mu damar mu ƙara yin tuni a game da zamantakewa tsakanin ɗan adam, tsakanin su bakin hauren da jama'a da ke cikin gari na Agadez ko cikin jihar Agadez.
Ni Ahmad Dankwari ne, mamba na kungiyar farar hula da ake cewa MPCR ta nan garin Damagar. Akwai wata siyasa da aka dora mahukuntanmu a yanzu ake yin shi, kuma wannan siyasa yana ci karo da wasu dokoki wanda ƙasar mu tarattaba hannu, musamman ma an kin gidiba dokoki na Sediyawo. Wannan dokokin da aka yi na Sediyawo ya kwatanta da cewa a bar duka dan adam wanda yake cikin kasashen wannan guda 15 na Sidi Yawo yayi walwalar shi je zo ba tare da tsangwama ba. To amma abin da muke gani a yanzu musamman ma kasar mu Niger, an tilasta mata ta dauki wata doka ta tsare waɗannan mutanen wanda suka huto cikin espace kin nan, an sunyi wajen arewa sai a ce tahiya za su ture.
Tamara Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamara Abari. Har yau dai a jamhuriyar Niger, kungiyar yaki da ayyukan halatta kudaden haram a Afirka ta yamma ta Giyaba ta shirya wa shugabannin kungiyoyin musulmi taro a kan ilmantar da su ta yadda za su kauce wa tarukan kungiyoyi masu wannan aikin. Ga rahoton Silibu Muni, bar mu akan wannan batun.
Lura da yadda shugabannin addinai ke da tasiri wajen jan hankulan jama'a akan al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum, yasa kungiyar Jaba tattara malaman addinin Islama wuri daya domin fahimtar da su irin barazanar da masu halatta kudaden haram ke yi wa zaman lafiya. Matsalar da ake ganin idan ba a yi wani abu akan ta ba, matasa na iya afkawa cikin ta ido rufe, in ji madam Maryam Ibrahim Ture, wakiliyar Jaba a Niger.
Ils ont une capacité de mobilisation et ils ont une certaine écoute de la part de ces jeunes.
Kodake har izuwa yau ba a taba bayyana wata kungiyar dake da alaka da kungiyoyin ta'addanci ba a nan Niger. Malamai na cewa ya zama wajibi a dauki matakan rigakafi a sakamakon abubuwan da suka faru a kasashe makwabta. Malam Sabi Sadi Suleiman shine kakakin kungiyoyin addinin Islama na FECAD.
Bon, munan kasashen kaman Niger babu kungiyoyi masu irin wannan, amma kaman da muka gani yanzu bisa intervention kin a wani gari akwai wasu kungiyoyi kamar guda 14 wanda aka riye su bisa kan suna samun kuɗi haka, suna taimaka ma kungiyoyi haka na ƴan ta'adda ana ta'addanci. Har kullun ya kamata ƴan uwa musulmi su gane musulunci ba addini bane na ta'addanci.
A ra'ayin Malam Muhammadu Sabi'u Malam Idi, yawaita tunatarwa akan matsalolin da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci zai taimaka wajen kare jama'a daga tarkon irin waɗannan kungiyoyi.
Abubuwa ne da mahi yawa malaman addini ba sani ba, sai zamantu yanzu an zo an haskaka musu, sun ga abu wanda yake mai mahimmanci kuma abu wanda ya kamata a ɗauki maudu'ai da maddodi na yin wa'azi ko kuma wurin karantarwa, saboda mahi yawan malaman da ke akwai masu karantarwa a jami'a, a college, a sauran makarantu ma na zaure misali. Zai sa al'umma ta lura ta gane cewa wannan hanya a kiyaye ta ka aje a faɗa tarkon da na sani.
Kungiyoyin addinin Islama kan samun tallafi daga kasashen waje, galibi daga Asiya, ba tare da sanin zahirin tushen waɗannan kuɗaɗe ba.
Lalle ba a ce kungiyoyi ba samun kuɗi, suna samun kuɗi na kama tallafa ma gajiyayyu, gidajen asibiti, gidajen kaso, gina rijiyoyi, gina masallatu, amma kuɗaɗe na ta'addanci da yaɗa ta'addanci wannan ba aqidar musulmi bace ba.
Manzo Allah yana cewa cikin wani hadisi al-Qudsi, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbal illa tayyiba. Allah tsarkake ne kuma ba ya karba sai tsarkake. Kenan kaga irin wannan kuɗaɗen duk mutum abin da zai da su na harkar ibada Allah bai karbi, zai karbi su ba. Ko ka biya ka tai haji, in ka tai haji dai kawai ka tai hajjiya ne. Dole sai an kama juna tsakanin gwamnati da malamai don a samu a shahe wannan abin.
Saka tsari wajen gudanar da kudaden kungiyoyi masu zaman kansu wani mataki ne da kungiyar Jaba ke ganin zai bayar da damar tantance hanyoyin da kudade ke shiga asusun kowace kungiya, lamarin da a ƙarshe zai kare su da kulla mu'amala da masu halatta kudaden haram cikin rashin sani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Silibu Muni Barma, waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 11 ne da minti 19 na safe a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon mun yada zango ne a jihar Bauchi, inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Amina Abdullahi Girbo ta samu damar tattaunawa da mahukunta a jihar, dangane da ire-iren matakan da suke dauka wajen ganin an daukaka darajar ilimi a jihar. Commissioner ilimi a jihar Bauchi Alhaji Haruna Abdullahi Danwanka, wanda ya magana da yawun gwamnatin jihar, ya bayyanar da wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da suke yi wanda suke ma al'ummar jihar Bauchi albishir.
Wani tushe ne a sha'anin tsara manufofin gwamnati a wannan jihar Bauchi ake a cikin wannan sashi na ilimi?
A gaskiya gwamnati ta jihar Bauchi a halin yanzu akwai tsare-tsare masu yawa da kuma inganci akan ilimi. Na farko, gwamnati ta ɗau alƙawarin ba da ilimi mai inganci a matakin farko har zuwa na biyu wa 'yan jihar Bauchi. Kuma hakan ba zai yiwu ba sai in gwamnatin ta yi hoɓɓasa ta dubi matsalolin da suke cikin ɓangaren ilimi da himmar ta kawo ƙarshen matsalolin. Ba tare da ɓata lokaci ba, mai girma gwamna da ya dubi waɗannan matsaloli, abu na farko da ya yi shi ne sai ya fara ƙara kaso na budget wa ɓangaren ilimi, wanda hakan ya yi tasiri gaya wajen ba shi damar cimma maradansa na ɓangaren ilimi. Idan muka duba a baya, ɓangaren ilimi shi dama akwai abubuwan da ake kira social responsibility, wannan ainihin wayarwa ne ake tsammani ilimi duk wanda ya ilimi zai waye. To kuma wannan gwamnatin ta zo ne da takwabinta da masunta don ta yaƙi talauci da zaman banza. So talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in baka waye ba, tunda ilimin nan social service ne wanda zai wayar wa mutum kai. Talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in ba tare da kana da ilimi ba. So gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai suka sa duk matakan da za a baiwa samari da matasa har ma da dattijai ilimi na kuran jahilci, saboda su samu madogaran tsayuwa da kansu. Ba sai lallai in ka gama karatu ka yi aiki a jikin gwamnati ba ne, a'a, sana'a ɗinnan yanzu da aka kawo kamar N-Power program ɗinnan. Gwamnatin tarayya ta kawo shi, gwamnatin jiha ta ga wannan abu ne mai inganci wanda kuma zai taimaka gaya wajen canza rayuwar mutanenmu. So an saka hannu da yawa ta ɓangarori da yawa, mu kuma ƙara ƙaimi a harkar technical colleges ɗinmu, saboda duk harkar dama na sana'a ne. Kwanan nan ma zai zo ya ƙaddamar da rabon kayan da aka sassayo wa technical colleges ɗinmu, saboda duk wannan mu samu mu yaƙi waɗannan matsalolin talauci da suka addabe mu shekaru masu yawa a baya, wannan insha Allah a wannan matakan da aka ɗauka zai haifar mana da ɗa mai ido.
Malam Azumi Zakari, darakta, za ka mana bayani shin gwamnati tana sane da cewar akwai yara da yawa waɗanda ya kamata suna makaranta amma saboda talauci da rashin galihu hakan ya gagara?
Akwai yara wanda ya kamata suna makaranta amma saboda wasu matsaloli ba su samu su shiga makarantar ba. Shi yasa gwamnati ta kula da wannan, ta shiyo tsare-tsare masu yawa domin ta tabbatar cewa yaran nan ya kamata su shiga makaranta sun shiga makaranta. Inga kaman shi yasa gwamnati ta ɗauki nauyin biyan musu kuɗaɗen jarabawa, sake ɗaukar nauyin biya musu kuɗi wanda suke scholarship. Kuma bugu da ƙari, kwanan nan ta buɗe wani makaranta musamman ana kiransa Basabka, wani wajen ma'aikatar Basabka. Wannan makarantar musamman ne domin waɗanda ba su da galihu, kuma gwamnati na ciyar da su, ta saya musu kayan aiki da sauransu. Kuma ta sake tsari na kaman su ‘ya’ya mata a tabbatar cewa suna zuwa makaranta kuma suna shiga makaranta suna yin karatu. Duk wannan wasu abubuwa ne wanda gwamnati take yi domin ta tabbatar cewa yaran nan suna zuwa makaranta kuma suna samun ilimi mai inganci.
Akwai kokari da gwamnati take na wajen tallafa ma yara ƙanana, wani mataki take a cikin jihar Bauchi?
Kin ga kaman nan akwai abubuwa da ake musu kaman yanzu haka ana ciyar da su kullum a makaranta. Shi yasa yanzu in kika je makaranta mai 200, idan zaki kirga zaki sami su 300 ko 400.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, sai bakon namu, kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi Danwanka, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To madalla gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana ta email.
Sakon farko ya ce, "Salam VOA Hausa. Muna jajantawa ƴan kasuwar Plateau musamman waɗanda ibtila'in gobara ya rutsa da dukiyoyinsu a ƙarshen makon da ya gabata. Muna addu'ar Allah ya mayar da alkhairi." Sako daga Adamu Mala Damban, ɗan kishin talaka daga jihar Bauchi, Najeriya. Sai kuma sako na gaba yace, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki jami'an tsaron soji da na ƴan sanda aiki a cikin ƙabilun da suke kashe-kashen junansu domin su samarwa kawunan su tsaro. Idan kuma aka samu tashin hankali, su za a kama kamar yadda gwamnatin ƙasar Togo ta yi ta ci nasarar magance rikicin ƙabilu a ƙasar." Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sako na gaba ya ce, "Salam VOA Hausa. Harin kwantan ɓauna da ƙungiyar mayakan Boko Haram ta kaiwa rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya a jihar Yobe abin takaici ne da Allah wadai. Muna fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta gaggauta yin wani abu a kai." Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare tare da Namairo Umar Makira. Sai kuma sako na gaba yace, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika tashin gobara a kasuwannin Najeriya ya zama tamkar ruwan dare. Wadda ko a cikin wannan makon wuta ta tashi a kasuwar Terminus dake cikin garin Jos, wadda akalla ta kone shagunan jama'a kimanin 200. Dan haka muna miƙa sakon jajan mu gare su. Da fatan Allah ya kawo mana afwa, amin." Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, hukumomin kasar Afghanistan sun ce jiya Lahadi wani bom ya tashi kusa da filin sauka jiragen sama na birnin Kabul, ya kashe akalla mutane 16 da raunana mutane 60. Bom ɗin ya tashi ne 'yan mintoci bayan da mataimakin shugaban kasar na farko Abdulrashid Dostum ya koma kasar daga gudun hijira. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar wa murya Amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Abdulrashid Dostum bai ji rauni ba. Ƙungiyar ISIS ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira Amaq ta ce ita ke da alhakin kai harin. Ta kuma ce ta auna harin ne akan mutanen da suka je tarbar Dostum. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran ta zama alƙaƙai ga al'ummarta. Ya ƙara da cewa Amurka ba ta tsoron ta kaiwa gwamnatin Iran farmaki a matakin koli, yayin da Amurka ke yin kira ga dukkan abokan ƙawancenta a kan su haɗa hannu wajen murƙushe gwamnatin. Da yake jawabi a wani taro da aka yi a wurin adana littattafai na shugaba Ronald Reagan jiya Lahadi, inda Amurkawa 'yan asalin Iran suka cika makil, Pompeo ya ce gwamnatin Trump ba za ta yi shiru ba a kan abin da ya kira aikata manyan laifuffuka da gwamnatin Iran ta yi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima za a ji mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniya mu na wannan lokacin Rob McLean. Baba ya koma ƙeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa.